Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshi FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Niya da kuma Dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za mu ji ci gaban hirar Alheri Grace Abdu da Alhaji Suleiman Kirako kan janyewar alkali Bulkacuwa daga sauraron kararrakin zabe. Sai kuma shirin na kasa wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar, sannan muna dauke da sharhin jaridan Ghana da sakonnin da kuka aiko mana ta wayar tarho, sai kuma nasihar Ramadan. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Tunawa da irin rudani da ya faru a zaben shugaban kasa Amurka shekarar 2016 da kuma jayayyar tsakanin shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da manyan jigajigan Democrat a shugabancin majalisar tarayya akan bincike da ake gudanarwa akan shugaban da bai kammala ba, lamarin ya haddasa gwagwarmaya a Washington a jiya Laraba. Kwatsam ba tare da shiri ba, Trump ya dakatar da wata ganawa da yake yi da 'yan jam'iyyar Democrat a fadarsa ta White House bayan kakakin majalisa Nancy Pelosi ta zarge shi da yin rufa-rufa da kuma rashin bada haɗin kai ga binciken harkokin kasuwancinsa da kuma batun da ya biyo bayan katsalandan da Rasha ta yi wa Amurka a cikin wato bincike da Democrat take jagoranta. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa cewa ba shi da wani abin da yake boyewa, ya kuma ƙara cewa ba zai ci gaba da tattaunawa da Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Charles Schumer da ma sauran 'yan Democrat da suke tare da su ba akan shirye-shiryen ƙasa yayin da ake ci gaba da bincikensa. Amurka ta duna matukar damuwa ga shawarar da kasar Afirka ta Kudu ta yanke na mayar da tsohon ministan kudi na kasar Mozambique da kasarsa a maimakon a mika shi zuwa ga Amurka domin ta yi shari'a akan zargi na damfara take masa. Ana zargin Manuel Chang ne da halatta kudaden haram, lamarin da ya jefa a kasarsa Mozambique cikin babbar matsala ta kudi da ba taba ganin irinsa ba a tarihin kasar. Hukumomin Afirka ta Kudu sun kama tsohon ministan ne a cikin watan Disamba bisa ga bukatar Amurka da ke zargin sa da damfaran wasu Amurkawa masu zuba jari. Ofishin jakadancin Amurka a Pretoria ta faɗa a jiya Laraba cewa Afirka ta Kudu ta aika Mr. Chang zuwa Amurka domin ya huskanci shari'a akan zargin damfara na wasu Amurkawa da gwamnatin kasarsa ta Mozambique wanda ya hada da dala miliyan 700. Sai dai ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnatin Afirka ta Kudu din. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 6 akan mutane 3 waɗanda aka same su da laifin safaran wani nau'in kunkuru na musamman da ake samun su a ƙasar ko kuma a kudancin ƙasar. An tabbatar da hukuncin akan maza 2 da mace 1 ne bayan an ci su taron dalar Amurka 26,000 a watan da ya gabata. An kama mutanen ne a bara biyo bayan ƙarar da makwabta suka kai na wani ɗoyi da ke fita a cikin wata gida, yayin da 'yan sanda suka kai samame a gidan sai suka samu dabbobi masu rarrafe da cikinsu sama da 10,000, sannan kuma an samu hakan ne a cikin kowane ɗaki da ke cikin gidan. Sun kuma gano matattun kunkuru 500. Wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai rajin tsare dabbobi da sauran halittu da ake kira Wildlife, wato Wildlife kenan da ke nan Amurka, ita kuma ta kira cewa ya kamata a tsare waɗannan kunkuru, don haka bai kamata a saki waɗannan mutanen ba. Kunkurun da aka same su da rai su kuma an killace su, kana aka sake su suka koma inda suke rayuwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya tsafta bada bahasi ga fadar White House akan yiwuwar aika da dubban sojojin Amurka zuwa gabas da tsakiya a cewar jami'an Amurka a jiya Laraba. Bukatar karin sojojin ya fito ne daga rundunar Amurka da ke yankin gabas da tsakiya, kuma za a mika bukatar zuwa ga White House a yau Alhamis, a cewar wasu jami'an Amurka waɗanda suka nemi a sa kai sunansu saboda ba a kammala daukan shawaran ba, inji rahotanni da ke fitowa a kafafen yaɗa labaran ƙasar. Sai dai babu tabbas ko White House za ta amince da aika sojojin duka ko kuma kalilan a cikin abin da aka buƙaci da mukamai masu linzami da wasu jiragen ruwa. Pentagon ta ke cewa ufan akan makomar shirin, ta ce a matsayin shirin na tsawon lokaci ba za ta yi tattaunawa ko kuma ta ce wani abu akan makomar shirin ba, sannan kuma ta ce akwai bukatan ƙarin rundunar, inji Commander Rebecca Ribarich, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon a jiya Laraba. Tankiya tsakanin Tehran da Washington na ƙara yin tsami tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da shawaran wato na kokarin haramtawa Iran sayar da mai zuwa kasashen waje da kuma karfafa shirin sojin na Amurka a yankin Gulf a matsayin martani ga abin da ya kira barazanar Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da hirar da Alhaji Suleiman Kirako, Alheri Grace Abdu ta tambaye shi ko yana ganin dan tana mace ne aka buƙaci ta bada wuri kamar yadda wasu suke ikirari, sai ya bayyana cewa
ai ba namiji ba, kowa ya ka dauko dole za a yi wannan korafin. Za a ce eh, lalle wannan yana da alaka da jam'iyyar APC ko a ƴan uwance yana da ƴan uwa da suke jam'iyyar APC ko ku a sun ma shugaban kasa campaign, saboda ka dole ne ai wannan korafi ko da namiji din ne.
Ita dai a ƙarshe duka kamar yadda ka sani ta fauka daga wannan mukamin.
Idan saukan da ta yi an ce mai ruwa a mai daki shi san da ruwa yake mai zuba, anan ta yi domin tana ganin cewa ta kauce zargin cewa ba za ta yi adalci ba saboda shi mai gidanta wani jigo ne ko ku a magoya mai goyon bayan jam'iyyar APC ne ko ku yana cinta cewa ba za ta yi adalci ba. Wannan fa abinda jama'a suka ya kamata su la'akari da shi shine wannan fa aikinta ne, shari'ar nan fa aikinta ne, kuma in mun ce justice mai ake nufi a Hausance justice ne gaskiya, to in ku har ba ta da gaskiya ba za ta yi gaskiya ba, to ina amfanin ta yi shari'a. Saboda haka ni a nan a gani na ya cancanci a ce an bar ta a gani me za ta yi, za ta yi adalcin ba za ta yi ba, ba a yi mai riga malam masallaci ba.
Eh to akwai waɗanda suke ganin cewan ko zabukan da aka yi na baya-bayan nan suna ganin kamar akwai waɗansu jihohin da ba waɗanda aka kyautata zaton su ne suka ci zaɓe su ne aka sanar daga baya ba bisa ga yanda harkokin zaben suke tafiya. Misali jihohin da aka dakatar da zaɓe din na aka zo aka yi zaben a waɗansu mazaɓu, akwai waɗanda suke ganin cewan waɗansu jam'iyyun da ba haka ta kaya ba inda a ce an ci gaba da gudanar da zaben nan, to shi yasa suke ganin cewan ba lalle ne ai adalci ba lalle ne ai adalci a shari'a ba. Kana ganin suna da hujjar wannan korafi?
To ai wato dole ne wannan korafi ai, kin ga misali masu sauraron mu su duba su gani ko a nan America zaki ga an yi zaben nan waɗansu sun yi korafin cewa su ba su yadda ba, an musu zalunci an yi maguɗi. Misali zaɓuɓɓuka da aka yi wurare kamar su Florida shekarar nan da aka yi nasu algo nasu wane ne, duk an samu irin wannan korafi wanda yake an je kotu. Saboda haka ba abun mamaki ba ne dan a Najeriya an ce a'a an samu wannan korafi irin wannan korafi irin wannan.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarka kowa da taka da za ta yi aji, eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa.
To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar.
Omi kake a duniya ka ta ta Allah, omi kake a duniya ka ta Allah, omi kake a duniya ka ta ta Allah, omi kake a duniya ka ta Allah, shi
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:11 na dare ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanku da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Sulai Mumuni Barma. A makon jiya kun ji yadda Aminu Ahmed Tudun Wada da wasu abokansa guragu da tallafin wasu masu aikin walda suka kara zurfafa bincike daga aikin kera kekunan guragu zuwa kera baburan guragu, abinda a wancan lokaci ke zama bakon abu a kasashen Afirka ta Yamma, wanda kuma bayanai ke nunin ya taimaka wajen baiwa na kasasu damar zuwa makaranta domin neman ilimi. A ci gaban hirarsa da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, bakon shirin Nakasa ya bayyana jihar Lagos a matsayin wacce aka fi mutunta yancin nakasassu a zamanin da Lagos din ke matsayin hedkwatar gwamnatin tarayya, lamarin da ya danganta da halayyar jama'ar wannan gari.
A lokacin har yau diyawar da ake a Lagos, wallahi in kaga an taba nakasashe kwaya daya, to an taba wanda ba nakasashe ba 500, saboda shi bai rabe abin da ya tsana a rayuwarsa ya taba nakasashe ko gurgu ko makaho ko kuturu. Yana cewa yana gudun ya taba shi masifar da ta taba shi ta taba shi, saboda in ya taba nakasashe yana jin masifar duniya ce za ta taba shi,
saboda
zai zama haka, saboda shi bai rabe abin da ya tsana. Ako wani abu da suke kira da yarabanci ako ba adaba alam majayi. Masifa ta me yarabanci ne wani irin gagarumi wanda ko yanzu bai rabe yana tafiya kace masa alam majari, ako ba adaba alam majari, sai ya tsaya a kanka.
Saboda kowa kenan
kai masa addu'a ta ƙarshe ta jafa'i wacce kace Allah ya raba shi da ita,
wato ta kariya ke,
ta kariya, kai masa addu'a ta kariyar duniya
daga jafa'i da masifa,
jafa'i da masifa Allah ya kare shi da ita, to zai tsaya saurare ka. To saboda haka duk wani lagaranci ana fada a Lagos an kashe na kasasuwan, wallahi duk ba gaskiya bane, babu mai mutunci da daraja da wanda ake kare lafiyarsa da abubuwansa irin mai nakasar nan.
Amma ya cewa dole ce ta sa ake karewar hakan din, ko kuma a da tausayi a ciki kyama ce ta sa ta zama alkhairi ga nakasashe a Lagos, ko kuma a dai tausayi ne?
Ai bai rabe a duniya ba wanda yake da aboki yake son ya mutunta shi ya bashi sadaka irin mai nakasa, saboda shi yana ganin yana kyautatawa nakasashe, to babu wata masifa da za ta same shi.
Na'am,
kariya ce a gurin sa.
Wai da kuka dawo Lagos, daga Lagos an juye mulki kun tsorata
haka yake,
kuka dawo Kano, da yan canjin kuka dawo ne, ko kuma a'a dai an dawo dai da yan babura kawai kenan?
Ai da muka dawo da yan baburan mu muka zo muka zauna a Kano, sai muka ce to fa
komai aljihu,
ba komai aljihu, sai muka ce to ya kamata fa ku mu zo duk dabarar da zamu Kano garin mu ci. Duk inda zamu samu kuɗi mu nemi kuɗi, duk inda zamu sayan ya zamu mu mutunta kanmu, ku zo mu mutunta kanmu.
To haka kuma lura da yadda nakasassu ke gudanar da harkoki a cikin yanayi irin na karazube a wancan lokaci, yasa wasu dattawa shawartar su akan maganar kafa kungiya, yayin da a dai bangare aka buƙace su da kafa sarautar nakasassu, matakin da ke zama wata hanyar samar da haɗin kai a tsakanin mutanen da ke da bukata ta musamman. Daga nan ne kungiyoyi da masarautun nakasassu suka samo asali a Najeriya.
akwai mutumin da ya fara gaya mana yace na farko ku je ku yi sarauta, na biyu ku kafa kungiya sarauta, ku tafi gurin sarakuna, idan matsala ta kama ku ku tafi ku gina kungiya, ku nemi ciyaman na karamar hukuma, ku nemi dan majalisa, ku nemi gwamna ma in za ku gani ku ganshi, saboda ku faɗa masa matsalar ku. Saboda me? Saboda duniya tana tafiya da abu biyu, tana tafiya da sarauta, tana tafiya da kungiya. To wanda ya fara kafa mana wannan yace meje, Allah ya ji kansa, Alhaji Faruk Muhammad dan Kadai shi yace mu je mu kafa sarauta. Shine mutumin da ya taba ba mu naira 1000 don mu kafa kungiya mu yi jari a 1980 kafin da ya rasu da 84 zuwa da 6. Yace ga naira 1000 ku kafa jari ku zo na kungiya, ku kafa jari na kungiya, ku san abin da za ku dinga yi.
Wai kafin ya muku wannan ko da ita kuka samu jarin motar nan?
A'a, ita mota wannan ai daga baya ne, bayan mun riga mun bazu, kowa ya san dabarar da zai yi. In kana da wata kadara ka siyar, in zaka roki wani babban mutum a kusa da kai ya baka, ko ka je gidanku a baka. A lokacin muna hada keken gurago ma akan naira 800 za mu hada keken gurago. Masaya
ana tsara 86
ɗin taurin 86
muna iya haɗa kuɗi ne ku
abyo ai shi kuɗi ka tashi ka neme shi shine abin yi, amma ka zauna ka ce kuɗi za su zo maka, ba za su zo ba. Ai kuɗi kowa yana neman kuɗi, to ka san dai dan bal in ya shiga fili sai ya bubale yake samun tako, to haka dan adam sai ya samu kuɗi yake shiga ya neman kuɗi ya samu, dan kuɗi ba sa zuwa maka
sai ka neme shi. Da ko ka kafa kungiya ya akai
a aka kafa kungiya, to anan ne fa muka fara dabaru cewa
wanda ba Aminu Tudun Wada ne?
A'a, ba Aminu Tudun Wada bane. Ai wanda ya fara zama shugaban kungiyar gurago a jihar Kano, Allah ya ji kansa, sunansa Sa'idu Zakire, dan Zakire ne. A 1978 muka je
da
78 muka kafa kungiya a Kano. Ai muna Lagos din ana kafa ta, a dauko ta a dawo da ita. Aka ce daga Lagos mu dauko ta mu dawo Kano.
Wai zancen kafa kungiyar tun kafin ku tafi Lagos ne, ko kuma a kuna Lagos ake zancen kungiya?
An kafa kungiya a Lagos. Da aka kafa kungiya a Lagos ta tana kasassun Najeriya gaba daya.
Na'am. Tunda can ne sharkwata
ita kasa. To daga nan sai aka ce to fa kowa ya koma garinsu ya kafa tasa. Saboda kowa ya tashi Lagos zai zo. Amma tunda kowa ya tashi Lagos zai zo, to me yasa waɗanda suke garu
cibiyar mulki,
to me yasa mutane kuma a jahohinsu ba za su zauna su kafa irin wayannan kungiyar tai karfi ba? Saboda a rage tafiya Lagos din,
a samu rassa.
To daga nan shine muka dawo na Kano, suka tafi Kano, na Sokoto suka tafi, na Zamfara, na Kebbi, na ina ne lokacin ma duk ba ai wannan ba, amma dai Sokoto ita ce headquarter, Bongola da Borno, duk wanda suke nan in kowa ya koma aka ji aka kafa rassa. Amma babu reshen da ya kahu ya zauna, har yau yake aiki fiye da yanda kowa yake yi irin na Kano. To a lokacin da muka dawo Kano a wannan lokacin, shugabanninmu na wancan lokacin irin su Sa'idu Zakire, irin su Mala Audu Sheka, irin su Usman Sakatare, irin su Lawan Ibrahim Babura, suka muka haɗu dai gaba daya. Akwai Kabiru Ado ya kasai.
Wai da kuka kafa kungiyar nan me aka fara yi?
Abinda aka fara yi a gurin cewa aka yi, na farko ku zo mu kasa kanmu kashi uku.
To
kashi na farko duk inda muka ga karamin gurgu mu sanya za a yi mu kai shi makaranta ta kusa da gidansu. Na biyu, waɗanda suka zama ba za su iya zuwa primary ba a lokacin, to mu zo mu kafa gurin masana'anta wacce za mu fara koyar da kanmu sana'o'i. Sana'o'in nan
wai me hikimar kan
yin haka? Yanda za mu yi mu rage bara.
Na'am.
Dan in ba haka muka yi ba, saboda duk yaran da sai muka gane cewa duk waɗanda suke ƴaƴan masu hali a Kano, ko kuma ƴaƴan ƴan boko na kasassu, da muka ga an saka su a boko, sai muka ga ba sa shigowa cikinmu.
Su ba sa zuwa barar,
saboda ba su tafi Lagos,
ba sa zuwa a ba su sadakar karago
ko abin nan. Sai suka sa su a makaranta, to kun ga kuna son mu zauna lafiya nan gaba mu zama abin koyi? To kuma raba duk gurgun da muka gani mu je gidansu mu zauna da mahaifinsa mu ce ya sa mana wannan a makaranta, saboda wannan gurgun yana da yayye, yana da ƙarni. Yaya za a yi su a sa su a makaranta shi da ba zai iya daukan kaya ba a bashi kwanan bara wanda shi ya kamata a sa a makaranta su za su iya ci da kansu ko da dako ne sai muka ce to wannan da ba da muka dinga sai muka dinga bin iyayen na kasasun har gida
to masararo nan za mu ja barke a shirin na yau sai kuma a makon gobe inda za a ji wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon shirin Aminu Ahmed Tudun Wada ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki muke ce da ku Allah ya ba mu alheri assalamu alaikum
to madalla yanzu kuma ga shirin jaridin Ghana
wannan labari na jaridar Daily Guardian mu so masharhin jaridun na yau yara a fagen banki na samar da sakamako na gari ji na na akufa a jaridar ta ce shugaban jamhuriya na Nadu Dankwa Akufo-Addo ya faɗa cewa fararren matakai da gwamnatinsa da kuma bankin Ghana suka dauka domin cetowa da kuma daidaita lamuran fagen banki ya soma haifar da ɗa mai ido da yake magana a wurin buɗe wani sabon ginin babban ofishin bankin Ghana a ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekara 2019 shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewa a ƙarshen rubu'in farko na shekara 2019 kokarin masana'antar bankin ya nuna bunƙasa aina har yau dai a jaridar Daily Guardian wannan labarin ne ban yi karamin murya domin a bani aikin hukumar zabi ba jaridar ta ce maga kujerar hukumar zaben kasar Ghana Jane Adekoye Mensah Ajia ta bayyana a fili cewa ita fa bata yi karamin murya don neman wannan matsayi ba ta yi wannan magana ne yayin da ta kai ziyara a wasu ofishoshin wannan jarida ta faɗa cewa bata taɓa tunanin wannan matsayi ba har da zai sa ta ji ta yi karamin murya domin a bata wannan matsayin ba ta faɗi haka ne a cikin wani hira da aka yi da editocin jaridar sun kai da ita tana mai faɗan cewar kofar ne ya biyo nemarta ita ko jaridar The Statesman wannan labarin ta rubuto shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ƙarshe dai ya rataba hannu akan kudirin dokar ƴancin samun labarai a jiya 21 ga watan Mayu jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ƙarshe dai ya rataba hannu akan kudirin dokar nan na ƴancin samun labarai don a watan Maris majalisar dokoki ta gaba yadda kudirin dokar na ƴancin samun labarai yadda za a maida ita doka kuma za a zantar da wannan dokar daga watan Janairun shekara 2020 kuma zai zai da damar gabatar da ƴancin samun labarai daga jama'a da kuma sassa masu zaman kansu kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulkin kasar ita ko jaridar Daily Graphic ta rubuto cewar an harbe mutum daya yayin wata zanga-zanga akan na PDS a Agomanya jaridar ta ce wani kokari da kamfanin rabon wuta PDS ta yi na kwato kuɗi sidin miliyan 84 da kamfanin Kebin Al'umman Crobaland cikin jihar Gabashi ya zama lamari na tashin hankali a ranar Laraba da Maraici inda har aka kashe wani dan yaro karami ɗan sanda a jihar Gabashin sun tabbatar da wannan kisa wanda ya faru a Gomanya a ranar Laraba da Maraci da wannan labari na jaridar Daily Graphic muka so kashe shirin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa kasar Nigeria Nigeria ina so in kira ga gwamnatin tarayyar Nigeria kuma da gwamnatin jihar gaskiya irin abin da ake a jihar Katsina ko kuma a yankunan da tsari da mu fatana ya kamata gwamnatin tarayya ta duba saboda wannan ake kashe mutane ya kai ga yanzu mutum na gona na shuka an zo da bindiga an harbe sa magana shuka ko da sauran abuka gaskiya kamata gwamnatin tarayya ta gwamnatin jihar Katsina Umar Muhammad Bahari ya kamata dauki mataki na gaskiya don za a taimaka wa talaka in dai ana wannan dan talaka to ya kamata a taimaka ma talaka a jihar Katsina talaka na cikin hali a yanzu duk ya ayyana daga lokacin da bana ne fa ya kamata a taimaka ma talaka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Alhaji Jeje Kabara Jihar Niger Nigeria. Ina kira ga mutanen Basari da yan biyar Katsina akan masifan da Allah ya kawo musu. Muna fata Allah shi yaye musu wannan masifa. Don Allah da Annabi jama'a Basari su yi hakuri da kuma ga wannan Allah. Ai mu yi addu'a mu roki Allah Allah shi yaye muku wannan masifan da ta faɗo muku. Don wanda aka kashe wurin zanga-zanga Allah ya ji kansu. Allah sa mutu ya hutu. Wanda barayin su ka kashe Allah ya ji kansu. Allah ya rame su. Allah ya taimaka wannan alamarin an samu sauki wannan abin ne da nan jeje ka garaje har ne Nigeria.
To bari mu je ga nasihar Ramadan.
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana At-Tahir Ibrahim kuma shugaban committee da'awa na Kontagurul Local Government. Akwai bukatun masu azumi su yi tsafta. Tsafta ta kasu kashi-kashi. Akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki. Wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi, tsafta ta farko, yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa yayi azumi saboda Allah. Wanda ya azumi saboda Allah shi ne zai samu lada a wajen Allah. Wanda ya azumi dan riya, dan asin yana yi ko ga yana yi, to yayi babban asara saboda Allah ba zai bashi wannan ladan ba. Sannan na biyu, mu tsaftace abincin da zamu ci a cikin mu, mu ci halat, wannan shi ma tsafta ne. Duk abin da mutum zai ci ya ci halat dinsa, kada ya yadda ya bude baki ko sahur da abin da yake haramun, wannan ba daidai bane. Abinda Allah ke ce matayibat shine halalat, wato abin da yake halat komai rashin dadin sa in dai halal ne to shine mai dadi a wajen Allah, komai dadin abu in haram ne to khabis ne, wato marar dadi ne a wajen Allah. Don haka tsarki bi kenan. Sannan na uku, mu tsarkutace jikin mu, kada mutum idan yana azumi ya zauna da datti cikin mutane suna kyaman shi, yana wari bai goge bakinsa bai wanka. Da ne ake cewa mai azumi wai bai wanka da sabulu, to wannan gaskiya kuskure ne. Mai azumi na wanka da sabulu mai kanshi, har ma yana sa turare na ruwa amma ba turaren wuta ba, wannan ya nuna kenan mai azumi ba yadda ya zauna cikin kazamta ba, dan yana azumi. Dan Allah yana son mai tsafta, mala'iku na zama da masu tsafta suna kyaman wanda ke wari kuma wanda yake bai tsaftace jikinsa. Sannan kuma yana jawo hankalin mata su ma zama tsafta a cikin abincin da suke ba mazajensu da ƴaƴansu da azamta irin naƙuda da sauransu, saboda gashi nan ana azumi amma kuma ana ta gudawa da yawa, yara da manya suna ta amai suna ta gudawa, wannan ya nuna akwai rashin tsafta saboda ƙuda yanzu yayi yawa a wannan lokaci saboda lokacin damina ne. Sannan kuma ina jawo hankalin yan kasuwa su yi sauki a cikin kasuwancin su saboda Allah ya samu dukiyar su albarka. Ina fata wannan azumi da muka dauka Allah ya samu samu shiga cikin yantattu a wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga baba ya dawo mana da takaitun labaran duniya.
Irin rukadin da ya faru a zaben shugaban kasa Amurka na shekarar 2016 da kuma jayayya tsakanin shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da manyan jam'iyyar Democrat a majalisa, wannan lamari da ya jawo gugurmaya a jiya Laraba a nan Washington.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafukanmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Daryl Smith, ni Daula Salim ke cewa a yi ni lafiya sai kuma an jima can da rana, inda za ku ji wasu abokan aiki za su shigo muku da wasu sababbin shirye-shirye. Ma'assalam.